Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa. Kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyan mai karatu Baba Yakubu Kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a jiya Asabar cewa sakataren harkokin cikin gida Ron Zink da ake zargin sa da almundahana zai bar gwamnati a ƙarshen wannan shekara. Zink shine babban jami'i na biyu da aka bada sanarwar ficewar sa a cikin gwamnatin Trump ƙasa da wuni guda. Kuma wannan ne na baya a cikin jerin jami'ai da ke barin gwamnati bisa zargin aikata almundahana. A wani sakon Twitter da aiki a jiya Asabar, Trump ya ce Ryan ya ci nasara da dama a lokacin aikin sa, kuma yana masa godiya da yayi wa kasar mu aiki. Ya kuma ce nan da mako daya zai sanar da wanda zai mai gurbin sa. Sai ji sanarwar Trump din bai bayyana ko Zink yayi murabus ne ko kuma ya kore shi daga aiki ba. Yan majalisar tarayyan Amurka za su je jihar New Mexico a mako mai zuwa domin samun amsoshi akan mutuwar yarinyar nan mai shekaru 7 'yar kasar Guatemala yayin da take tsare a hannun jami'an tsaro. Gungun 'yan majalisar Hispania a majalisar tarayya sun faɗa a ranar Juma'a cewa za su jagoranci wata tawagar a ranar 18 ga wannan watan Disamba zuwa inda ake tsare mutane a Larchburg da ke New Mexico kenan, inda Jacqueline Carl Magin da mahaifinta da wasu bakin haure suka tsallako kai iyaka, kuma jami'an customs suka tsare su a ranar 6 ga watan Disamba. Jacqueline ta mutu ne a wani asibiti da ke El Paso wanda ke jihar Texas bayan sa'o'i 27. Daga bisani binciken farko da aka gudanar a kan musababin mutuwarta, wanda jami'an harkokin cikin gida suka gano, sun gano cewa mutuwarta ta ko kuma ta mutu ne sakamakon wato tsananin kaduwa da ya buge ta. Dakarun sojojin Amurka sun ce sun kai farmaki ta sama a jiya Asabar a Somalia, kuma sun kashe akalla mayakan Al-Shabab guda 8, amma kuma babu farin hula da wannan farmakin ya shafa, wanda aka kai a kusa da garin da ake kira Gandahishe wanda ke kusa da gabar tekun Mogadishu, a cewar rundunar Amurka din. Dakarun sojojin ya ce wato ya kai farmaki ne da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia domin takaita walwalan kai komo na Al-Shabab a wurin. A wannan shekara dakarun Amurka sun kaddamar da farmaki akalla sau 40 akan mayakan Al-Shabab a manyan tungayen su wuri daban-daban a Somalia. A jiya Asabar kuma wani rikici da aka yi da zanga-zanga ya kai kwanaki na uku wanda aka yi a birnin Baiduwa na kama wani da ake kira Muktar Robo, tsohon mataimakin shugaban Al-Shabab. Masu zanga-zanga na makonni 5 jere sun yi taron gangami a kan tsadar rayuwa a Faransa, ko da yake dai an rinjaye masu zanga-zangan a jiya Asabar wanda suka yi a fadin kasar ta wani bangare saboda bayanai da shugaban kasar Emmanuel Macron ya yi da kuma yanayi na ruwan hadari da kuma ruwan sama da ya sauka a jiya. Dubban mutane sun halarci taron a babban birnin kasar a jiya Asabar, an kuma samu rigingimu tsakanin masu zanga-zangar da kuma 'yan sanda wanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa da ruwan zafi akan masu zanga-zangar yayin da suke maci akan babban hanyar Champs Elysees a birnin Paris. Kimanin 'yan sanda 8,000 da motoci masu sulke 14 ne aka jibge domin hana masu zanga-zangar tashin hankali da kuma fasa shagogi suna kwasan kaya da kone-kone da kuma tsare hanyoyi. Amurka ta faɗa a jiya Asabar cewa za ta yi marhabi lale da duk wani mataki da Pakistan za ta ɗauka da shirya tattaunawar samar da wato hanyar magance yaki da ake yi a makwabciyarta Afghanistan. Wannan furucin na zuwa ne wuni guda bayan da Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sanar da cewa kasarsa na shirin shirya wata tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da kungiyar Taliban a kasar Afghanistan a ranar Litinin. Mai magana da yawun ofishin jakadancin Amurka a birnin Kabul ya faɗa wa muryar Amurka yana cewa wato Amurka za ta karbi duk wani shiri na haɗin kai wanda gwamnatin Pakistan ke yi ciki har da tattaunawa da Taliban da kuma gwamnatin Afghanistan da ma wasu 'yan ƙasar na Afghanistan. Shugaba Khan da mai magana da yawun Amurka din dukkaninsu ba su bayyana da inda za a yi wannan tattaunawar da jami'an Taliban ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Katsina ta ce ta ware miliyoyin naira da horas da malamai sama da 200. Kwamishinan ilimi na jihar, Professor Badamasu Lawal Sharanci, ya bayyana haka a wata hira da wakilinmu Zaradin Sani Fitowa.
Alhamdulillahi, godiya ta ƙara tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan rana. Ita dai wannan hukuma ce wadda a turanci ake cewa Nigerian Content Monitoring Development Board, ta hukuma ce wadda take duba wani abu wanda ya shahi ƙasa. To shi wannan board sai suka kira interview domin su ɗauki 'yan Nigeria. Da suka gama interview sai suka ga 'yan Nigeria da za su ɗauka ba su kai yawan da suke buƙata ba. Sai suka gane babban dalilin shi ne babu 'yan Nigeria ƙwararru a wannan wuri. Sai suka ce to in haka ne me zai hana su hito da wata hanya wadda za su koya ma malamai 'yan Najeriya wasu hanyoyi wadanda za su koya ma yara dan gaba a ci nasara. Sai suka fara a bayansa suka yi wata daya suka dauko malaman junior secondary school suka yi kama wata daya suna koya musu. Sai suka rubuto takarda suna son su zo Katsina a karkashin jagorancin Right on Aminu Bello Masari su ga idan za su iya koma ma wasu malamai 'yan junior secondary school irin abin da ya kamata su koya a lissahi a turanci a basic science da basic technology. Suka kai ziyara wurin mai girma gwamna ya ga mahimmancin wannan abu da suke yi sai ya ce aje a nemi waɗannan malamai a makarantu kuma a nemo su a kira su a zannar da su wata ɗaya domin su koyi karatu ko kuma su koyi yanda ake koyarwa a junior secondary school a fannin lissafi a turanci da kuma fasaha ta zamani da kuma fasaha ta kirkire-kirkire.
To shi wannan turanci ko in ce lissafi da dai sauran waɗannan darussa da za a koyar da waɗannan ɗalibai wata hikima ce za a sa wajen koyar da su ko irin da yadda ake koyar da su shine za a koyar.
Wata hikima ce suka zo da ita sun zo da professors da yawa da malamai na jami'o'i wanda za su koya ma waɗannan malaman dabaru na yanda za su koya ma yara abin da ke cikin mahaja ta karatun Najeriya domin yaran su gane kuma su samu sha'awa ta waɗannan abubuwan da suka yi karatu.
To ya kake ganin ita ƙwarewar malaman naku wanda aka kawo wannan wata ɗaya da aka ce za a yi ana horar da su kana ga har zai isa su ma su fahimci abin da za a koyar da su.
Waɗannan malamai namu kamin a kira su sai da muka yi abin da ake ce ma need assessment sai da muka kira su muka kalli wannan bangare ne suke son horo. Aka yi hira da 'yan makaranta aka yi hira da ɗalibai sannan aka gane bangaren da suke son horo kanshi don ya taimaka. Bayan an je misali Daura Senatorial Zone an yi hira da malamai da ɗalibai, an zo Katsina Senatorial Zone an yi hira da malamai da ɗalibai, an je Funto Senatorial Zone an yi hira da malamai da ɗalibai sai aka gane to me suke bukata. To su da suka zo suka yi hira da su yanzu sun ga abin da suke bukata sai suka ce mana kowace local government a kawo mutum takwas biyu a lissahi biyu a turanci biyu a basic science biyu a basic technology su ne aka hada wuri daya suke an san horo a wannan bangarori.
Akwai wasu makarantu da za a kebe domin koyar da irin waɗannan ɗalibai wannan abu na musamman koko duk sauran makarantun na jiha za a yi mu
waɗannan malamai da aka gayyato daga waɗannan makarantu su ma in sun koma za su koya ma waɗanda ba su zo ba.
To da ƙarshe su ɗaliban akwai wani sako da kake da shi ganin cewa wata dama ce aka tana da su har aka ce a zo ai wannan horar da malamai domin su ma su samu morewa.
Ina son in yi kira ga malaman da suke suka zo domin a koya musu waɗannan karatu su lura da cewa shi wannan tsari ba wannan bane karo na farko wanda muka tane suka taso tahiyayya domin su taimaka ma gwamnatin jihar Katsina. Da yawa sun zo saboda shi mai girma gwamna Right on Aminu Bello Masari yayi ayyuka da yawa da ƴan kungiyoyi da kuma mutanen Najeriya bangare-bangare kisa suke tahowa domin su goya mashi baya na bakin kokarin da yake yi na ya farfado da daraja ilimi a jihar Katsina. To tunda haka ne to muna kira ga waɗannan malamai su maida hankali su koyi abin da ya kamata su koya domin na daya in sun koyi abin da ya kamata su koya to za su koma su koya ma ɗalibanmu hanyoyin da za su fahimta da abin da ake koya musu a koya ma yara a bangaren lissahi a turanci da kuma kimiyya da kuma kere-kere na zamani. Banda wannan in sun maida hankali kuma sun koya to za su ƙara taimakawa su koya ma malaman da ba su zo ba domin su ma su ƙaru da irin wannan ilimi wanda za su koya.
An sami ƙarin yawan yara da ke shiga makaranta a ƙaramar hukumar Fakai da ke jihar Kebbi. Sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Malam Abubakar Bala birnin Tudu ya bayyana haka wata hira da wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad.
Saboda wayar da kai da aka yi da kuma jajircewa da malamai da shugabannin ilimi suke yi na jihar Kebbi tare da taimakon da gwamnati take yi akan ilimi. Don haka yara an samu sun karu a makaranta kuma akwai albishirin da muka yi musu har da wannan zango cewa in Allah ya so wannan gwamnati tana da gurin ta ba da abincin tara ga aji ɗaya biyu uku to wannan kuma ya sa yanzu yara ma sun karu a makaranta. Ta alhamdulillahi zagayen da muke yi da ni da quality assurance to mun fahimci malamai bisa ga horaswa da aka yi musu tsarin karantarwa su ya inganta kuma fahimta na karatu ya karu dalibai zuwan halarta da suke yi kuma ya taimaka suna gane abin da ake karantarwa musu. Malamai kuma mun tsawata musu su jajirce saboda suke tafiyar da tarbiyya na al'umma don haka su ma muka jawo hankalinsu kuma suka tashi tsaye akan haka. Wannan kuma ya samu ne saboda taimakon da hukuma ilimi ta gama gari ta jihar Kebbi ta yi tare da amincewa mai girma gwana ta ba mu abubuwan hawa na bin mu ga yadda malamai suke ta yadda aikin ga akwai mashin da an ka ba mu da muke samu muna shiga wuraren da ba su isa ko mota bai kaiwa. To alhamdulillahi shi lamarin ilimin mata ya amata a nan kasar Zuru gaba ɗaya ba ma wanga karamar hukuma ba gaskiya ba alfahari ba waye sun daɗe suna ba da goyon baya akan wannan saboda saduwan da an kai tun daga asali da turawa ya sa uwaye sun fa'idantu da yawa akan ilimin mata musamman abin da ya shahi kiwon lafiya da yake an ce ku mata kun ce ciwon mata na mata ne to saboda haka nan ya sa uwaye suna sa yaran su makaranta domin su zama likitoci kuma tarbiyyar yaro dai sai dai mace to kaga su ma an ka samu a primary school suna da yawa mata gurgudu don haka kuma nima don in kara musu karfin gwiwa ko da nazo karamar hukuma din headmistress guda ce na kara guda kuma na jawo quality assurance na kara dokowa ta yanzu suna uku na gender desk officer mace domin su mata su fahimci cewa abun ana tafiya da su wannan shi ne.
Da shi ran kai da mun dan ziyarci wasu makarantu amma mun fahimci akwai karancin malamai yaya zaka fuskanci wannan al'amarin
to
sabbin dalibai sun karu
to lallai dama shi lamarin malantaka gaskiya karamar hukumar nan tana fama da karancin malamai to amma gurgudu akwai wanda suke sun gama makaranta to yawancin su mu ta ba su shawarwari su taimaka kahin a samu yanayin da za a tabbatar da su ma'aikata to akwai voluntary su jawa to abun farin ciki akwai makarantar da ba ma kai ga approving dinta ba amma mutanen kauyen sun hada kansu sun kawo yara wani daga cikin su ya kama ba malaman nan 2500
Allahu akbar
to asami naka to sai naje nace to tunda ba Allah nan ya jinji ya yi wannan aiki kusan shekara 4-5 yana wannan abu 2500 malamai guda biyu to ce insha Allah da an samu kahawa su kuma zamu tabbatar da su kamar a sami approval na gwamnati na tabbatar wannan makaranta sannan akwai wa'anda suke ƴaƴan power kuma mun samu saukin su kuma an samu ƙari yanzu to do ire-ire ƴaƴan power din nan suna taimakawa wurin maganin wannan matsala sai da kira da muke gwamnati ta dan ƙara duba gehen malamai din nan domin gaskiya akwai matasa wa'anda suke da ilimi na karantar su a ƙasa sosai muna buƙatar a duba wannan nashi
Masu ruwa da tsakiya harkar ilimi sun gamsu da cewa yin amfani da harshen uwa aji 1 zuwa 3 na primary shine ginshikin koyarwa da rubutu da karatu. Malar ta taron nazarin tsarin koyarwa da kungiyar rana ke amfani da shi su ne suka bayyana hakan. Wakilin Musa Shaibu Malufashi ya halarci taron.
Na zanta da mutane da dama a wajen wannan taro kuma ga wata jami'a nan ta hukumar kula da ilimi matakin farko wato UBEC
ya sunana Aisha Aminu Bamanga
shin me zaki ce game da wannan al'amari ganin cewa yanzu sun gama
rana sun yi kokari sun bada nasu gudumawan shekara 3 jihohi guda 2 da zamfara da Katsina amma bayanin da suka mana jiya sun ce za su kara jihohi kuma guda 3 akai da Sokoto da Naija da Kebbi da kuma Bauchi amma garuruwa guda 4 nan sun ce shekara 1 ne kawai za su iya sauran kuma mu ma'aikata su UBEC din da parastatal su ma'aikatan ilimi da su masu curriculum NERDC su TRCN su kuma su kawo nasu gudumawan amma mu a ta gefen mu yanzu haka akwai kudaden da muke ba ma kowane jaha a kowane shekara da za su iya ilmantar da malamai su koyar da malamai akan abubuwa dewa ya danganta da kowani jiha in kamar misali a ce jiha daya me basu malaman basu iya akai ba kudin nan sai amfani da shi su koyar da su akai to a wannan gefen mu a bangaren mu za a iya koyar da malamai akan takardar rana din kafin in zo nan din daman riga mun rubuta wani abu akan literacy program din wanda suke daukan literacy program da rana din da NAI plus da Jolly Phonics akan su imagine to hadu wuri guda to wannan executive secretary dama ya riga yana da wannan niyan mun riga mun yi proposal mun yi komai da komai ba mu dai san me za a yi akai ba amma an riga yin niyan wannan
to a matsayin ki na uwa ya kika ga yara din nan da suka gabatar da
yaro aji uku yana maka karatun Hausa kuma ba ma turanci ba ai rana sun yi kokari gaskiya sun yi kokari amma ina da korafi daya da basu je gari na ba shine damuwa na yanzu wasu garuruwa sun yi benefit wa
dan ne garin
ki Adamawa basu je Adamawa kuma yanzu kafin in bar nan wurin zan tuntube su a cikin garuruwan kudin da suka kara nan su kara daya kuma akai
ta bakin Aishatu Aminu Babanga kenan daya daga cikin jama'an da suka halarci wajen wannan taro na kammala aiki na kungiyar rana to a wajen wannan taro dai an taho da yara da dama daga cikin yaran da suka amfana da wannan shiri a jihar Katsina da kuma jihar Zamfara bari mu fara da wannan yarinya ke ya sunanki
sunana Hawwa Isma'il
daga wani jiha
Zamfara
ya kika ga wannan shiri na rana ko da ke kun amfana da shi
gaskiya shirin rana ya yake kuma muna fata Allah ya sa ya ci gaba da dorewa mu inda na azu bayan mu su masu samu
kai kuma ya sunanka
sunana Salahuddin Dahir
daga
ni jaha Katsina to ni dai ina roƙon gwamnatin Najeriya da taimaka ta karasawa abun kasuwar na abu dan amfanin mu ne shi ilimi an ce gishirin rayuwa ni hakkin tuttuka na samu a Katsina
wasu kenan daga cikin waɗanda suka amfana da wannan shiri inda suka bayyana ra'ayinsu da su ma an kawo su wajen kammala wannan shiri barista Suwaiba Ibrahim Barau na ɗaya daga cikin jami'an da suka zo daga jihar Zamfara shin ya zaki iya bayyana wa a takaice yadda ku ga wannan shiri a jihar ku.
Wannan shiri dai gaskiya ya yi impact, ya amfani yaran mu da yawa, wanda da zaka yaro ya ƙara primary ɗaya har zuwa shida bai iya karatu ba, amma yanzu alhamdulillah mun ga akwai canji sosai. Yaran mu suna iya karantawa tsakanin shekara aji ɗaya, aji biyu har zuwa aji uku, sai ga suna iya karatu. So mun ga canji da yawa.
To yanzu da suka kare, wani irin abu kuke iya ba da shawara matsayin ku na waɗanda kuke cikin gwamnati yanzu a can jihar Zamfara?
To alhamdulillah dama dai kafin su kare akwai abin da muka ce ma sustainability plan, wanda muka zauna tare da su ɗan rana muka tsara domin mu ga cewa ko bayan sun tafi rana ta ci gaba a jihar Zamfara, wanda already mun yi training na malamai da yawa domin su zama suna iya gudanar da wannan koyi irin na rana. Sannan kuma kuke mechanism din su wanda suke yi na dabarun kula na M&E din su, wanda shi muka sama dukkan sauran abubuwan da muke yi na hanyar fannin karantarwa, muna amfani da shi domin mu ga ingancin karantarwa da ke faruwa a azuzuwan mu. So rana dai ta kawo mana dabaru da yawa wanda yanzu su muke son su zama to su ne abun a fannin ilimi na jihar Zamfara. Sannan kuma muna sa ran za su ci gaba da ƙara mana ƙarfin gwiwa ta hanyar ba mu technical support domin mu samu kai wani mizani inda zaman mun kaga cewa ko ba su nan mun san muna iya dorewa insha Allah.
Ta bakin barista Soyayya Ibrahim Baroke nan a hukumar bada ilimi matakin farko na jihar Zamfara. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Abuja a Najeriya.
Wata mai fafutukar ci gaban ilimi ƴaƴa mata a Najeriya, Hajiya Aminu Kazauri, ta nuna gamsuwa da ci gaba da ake samu na ilimi ƴaƴa mata a arewacin Najeriya. Ta bayyana hakan ne a wata hira da muryar Amurka a garin Kaduna.
Eh to gaskiya in harkar ilimin yara mata a nan arewacin Najeriya yanzu ana dan samun ci gaba kadan, domin mun san yanzu mutane da yawa suna fahimta amfanin ilimi, kuma ana assasawa yanda yara din za su je makaranta. Sai dai ba za a rasa matsaloli ba, musamman na ci gaba. Da abinda nake nufi na ci gaba shine za ka ga yarinya ta an sata a makaranta, ta gama primary school, ta samu admission, ta je JSS, watakila daga JS3, daga nan matsala sai ta fara. Sai ya kasance ko iyayen ba su da halin da za su kai ta ci gaba, ko kuma a ga ta yi jikinta kaman yayi girma, al'adar mu na Hausa sai a ce ka iya kamata ta bar makarantar nan ta aje a yi mata aure, ko kuma dai a bata haka nan a gida ana tunanin cewa kila tunda ta riga ta girma fitanta da take yi zai zamanto wani matsala. Amma dai a dunkule akwai ci gaba yanzu na sa yara mata a makaranta, tunda ko karkara kaje za ka ga yaran suna zuwa makaranta sai dai kamar yadda nace wannan matsala ta ci gaba din.
Idan muka dubi jiya muka dubi yau, ya zaki kwatanta tsakanin biyu?
Akwai ci gaba kwarai da gaske, domin kamar yadda nace ko da can din baya din da farko ai ana sa yaran makaranta, daga baya in between abubuwa suka zo suka lalace, kamar yadda nace matsaloli da aka danga samu musamman na tarbiyya da kuma yan abubuwa da suka danga shigowa, wasu yara sun fita sun ciwo daga can sun hadu da miyagun abokanai da sauransu. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa iyaye musamman a ƙauye din suka dinga hana yaran su zuwa makaranta. Amma yanzu kowa ya gane muhimmancin ilimin nan, sannan kuma an gane cewa ƴaƴa matan nan idan suka zo suka yi karatu su suka fi taimakawa gidajen iyayensu fiye da ƴaƴa maza ma, domin yara maza da sun gama sun tafi secondary school kowa ya kama gaban shi suna neman abin da za su yi ne. Amma ƴa mace matakar tana cikin gidan nan tana ilimin nan, ta gama ta dan fara yin aikin ta ko dan sana'arta, to zaki ga hankalinta ya karkata akan gidansu ta taimaka. Wasu ma in suka gama suka samu sana'a ko suka samu aikin yi suke daukan kannansu suna biya musu kuɗin makaranta din. So generally yanzu kuma akwai karuwa, akwai ci gaba akan harkan yara mata zuwa makaranta, duk da dai akwai bukatan a kara. Amma dai alhamdulillah an dan sami kari da ci gaba akan yanda yake, da amma kuma za a iya karawa fiye da.
To idan muka dubi kudu muka dubi arewa, ya zaki kwatanta al'amarin?
Eh to daman tun can mu tsakanin mu arewa da kudancin Najeriya, su tun can kudu dama sun fi ba muhimmanci ga yara mata a karatu. Zaki ga su yaran su maza ne, da yaro ya dan tada kawai sai a tura shi ya koyi sana'a, makanikanci ne ko wani abu dai haka makamanci haka amma ƴan mata so ake tura makaranta so mu kuma kin ganin aka san haka anan da a arewa sai dai a tura maza su je su yi karatu saboda ana ganin aiki ne na wahala yaro namiji shi kamata ya tsaya ya koya shi kamata ya jure da wannan ƴa mace kuma da ta taso kawai sai a ce a barta a gida a koya mata harkan kula da gida tunda aure za a yi mata to amma yanzu din abubuwa suna canza su kansu kudu yanzu sun fara gane muhimmancin karatun ɗa namiji kamar yadda mu nan arewa muka gane karatun ƴaƴa mata din saboda haka yanzu akwai yunkuri sosai kuma akwai ci gaba sosai na ganin cewa ƴaƴa mata a nan arewa sun samu suna yin karatu kamar yadda ƴaƴa maza a kudu suna yin karatu amma gaskiyar magana shine tun da farko su a kudu sun fi ba ƴaƴa mata muhimmancin akan karatu akan mu nan arewa
To me zaki iya cewa ya zama to kaman dalilin wannan ci gaba da aka samu a wannan karatun ƴaƴa mata?
Eh to akwai ci gaba akwai wayewa kuma ana ganin waɗanda suka samu suka yi karatun irin abubuwan da suke yi. Suna yanda suke kuma suna taimakama iyayensu suna taimakama community fiye da a ce yanda mazan suke yi to kuma suna ganin cewa dan kaka yarka makaranta ai ba wai ta lalace kenan ba tun daga waɗanda suka shiga suka yi karatun kuma ba su lalace din ba kuma sun zo sun yi aure sun zauna lafiya suna mazajen su biyayya kamar yanda ake bukata domin daman tunanin shine idan yarinya ta fita ta goge ta shiga aikin nasara ta shiga karatun nasara watakila ba za ta yi zaman aure ba ko ba za ta yi mamiji biyayya ba to amma sai aka waɗanda suka je suka yi karatun sun dawo sun yi auren kuma suna yi wa mazajen su biyayya daidai yanda ya kamata sannan kuma suna taimakama iyayensu suna taimakama sauran jama'a suna taimakama al'umma baki daya saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da aka ga to ya kamata to ai a asasa mata din nan domin idan aka ba mata abu ko mukami ko wani abu ne suna rike shi fiye da yanda ya kamata a ce maza din sun rike shi so shi yasa wannan yana daga cikin abin da ya kara jan hankalin mutane da wayewa din da fadakar da kansu da ake yi kan cewa ilimi ba a iyakance shi aka cewa dan namiji bane kadai so wannan yana daga cikin abubuwan da suka sa aka kara budewa ake barin yara mata din suna zuwa suna yin makaranta musamman kuma da yake muna samu matsala a nan arewa musamman harkar lafiya yaran mu idan ba su je sun yi karatun harkar lafiya ba kamar nurses da midwives za a kawo mata za su haihu sai a ce ba za a yarda namiji ya ganta ba to in ba a yarda namiji ya ganta ba waye zanganta suna kallo a haka mata da yawa sai su mutu domin sun ƙi su yarda da namiji ya je ganta to duk waɗanda sun bari ƴaƴan mu mata sun yi karatun kin ga mace ce ƴar uwar mace za ta ganta su wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa suka dinga barin cewa ya kamata mata ɗin su tafi su je su yi karatun ko da ma karatun nurses ɗin ne sun san amfanin shi direct su bari su yi mace ɗin ta je za ta buɗe jikinta yarinya ce mace za ta yi mata allura ko za ta duba ta ko wani abajin wani abu amma aka ce namiji ɗin nan ne akwai matsala su waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya sa aka ƙara asasa cewa yara mata ɗin su tafi makaranta a nan arewa.
Jama'a abinda shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri, mu huta lafiya.
To a gaida malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.